Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan masu ista da masu azumi ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 17 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
A yau Lahadi da karan Rasha sun jira su ga ko sojojin Ukraine da ke cikin birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa da aka yi wa kawanya za su mika makamansu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya shaida gwajin harba wani sabon makaman nukiliya a cewar kafofin yada labaran kasar a yau Lahadi. Wannan shine gwajin harba makaman na tsokana na baya-baya da Pyongyang ta yi. A yau ne mabiya addinin Krista a fadin duniya ke gudanar da bikin Easter don tunawa da tashin Yesu Almasihu daga matattu bayan da aka gicce shi kamar yadda suka yi imani.
To kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa dakarun gamayyar kasashen yankin tafkin Chadi sun bararraka wuraren wuyar yan ta'adda suka kashe da dama ciki har ma da wasu komandojinsu. Za kuma a ji cewa a jawabansu albarkacin Easter wasu shugabannin Kirista a kudu maso yammacin Najeriya sun yi takaicin rashin tsaro a kasar. Kamar kowane yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. Za kuma a ji falalar azumi albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Lahadi dakarun Rasha sun jira su ga ko sojojin Ukraine da ke cikin birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa da aka yi wa kawanya za su mika makamansu. Babu wata alamar amincewa da tayin daga sojojin Ukraine da ke cikin kamfanin Azovstal na sarrafa karahuna a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters sa'o'i bayan wa'adin da aka ba sojojin. A jawabinsa na daren jiya Asabar, shugaba Volodymyr Zelensky ya ce halin da ake ciki a Mariupol ya yi muni sosai. Ya kara da cewa wannan rashin imani ne da gangan Rasha ke kokarin hallaka duk mazauna birnin Mariupol. Idan birnin Mariupol ya fada a hannun Rasha, to zai kasance babban birni na farko da kasar ta kwace tun bayan da ta kaddamar da farmaki akan Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Zelensky ya ce ya tattauna da Prime Minister Britania da na Sweden a jiya Asabar akan halin da ake ciki a Mariupol da kuma tsaurara takunkumi akan Rasha da ma karfafa tsaro da goyon baya ga Ukraine din. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya shaida gwajin harba wani sabon makaman nukiliya a cewar kafofin yada labaran kasar a yau Lahadi. Wannan shine gwajin harba makami na tsokana na baya-baya da Pyongyang ta yi. Jaridar Rodong Sinmun ta gwamnatin kasar ta wallafa hotunan abin da yayi kama da makami mai cin gajeren zango da ke fitowa daga wata mota da aka ajiye a bakin teku yayin da Kim ke kallo ga dukkan alama daga wata mota da aka ajiye a kusa. Makamin yana da matukar muhimmanci wajen inganta karfin wutar harba manyan makaman artillery masu cin dogon zango da kuma karfafa tasirin ayyukan nukiliyar Koriya ta Arewa a cewar rahoton. A ido makamin yayi kama da na KN-23 da KN-24, makamai masu linzami guda biyu na Koriya ta Arewa da aka fara gwadawa a shekarar 2019 a cewar Ankit Panda, kwararre kan manufofin nukiliya na cibiyar CEPI. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda dakarun ƙawancen ƙasashe maabuta yankin tafkin Chadi suka dira kan 'yan ta'adda inda suka kashe wasunsu da dama ciki har ma da wasu komandoji. Ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
Sojojin rundunar dakarun ƙawancen ƙasashen tafkin Chadin yanzu suna kai farmaki ne har tun ga 'yan ta'adda a duk inda suke a cikin daji. kamar yadda babban kwamandan rundunar Major General Abdul Khalifa Ibrahim ke mun karin bayani.
Wuraren da muka je wato kaman Baga Daza, Arina Waje, Arina Ciki, Buluma, Dariya, Kerenua, Fedondia da sauran wurare dai wajen tafkin Chadi, wajen border da Kamaru, amma yawancin su suna cikin Najeriya ne. Kuma a wani gari da ake kira Zanari, nan ma an yi arangama da ƴan Boko Haram, aka samu matan da suka kama fiye da 20 da yara su ma fiye da 20 muka taho da su. Da aka je operation a wannan gari na Fedondia, nan ma an ga wani workshop inda suke sarrafa bomb wanda ake sawa a jiki, suicide bombing kenan, da kuma wanda ake sawa ƙasa ko kuma a samu mota a gyara sai a sa mata bomb in sojoji na zuwa sai ta zo. Kuma duk mun rugargaza shi, mun ga motoci, to duk dai mun rugargaza wurin.
General Abdul Khalifa Ibrahim ya kuma ce wannan farmaki na rundunar ta MNJTF ya yi sanadiyar halaka da dama daga cikin manyan kwamandojin 'yan ta'addan.
Akwai wani kwamanda ɗinsu da ake kira Abu Fatima, kamar shi ne kwamanda na Special Forces ɗinsu na 'yan Boko Haram da ISWAP ɗin, an kashe shi. Akwai wani kuma Adam Kaiga, da kuma wani ana ce mishi Abubakar ɗan Buduma, shi ne kamar shugaban sojojinsu na ruwa, shi ma an kashe shi, da wasu dai kwamandoji da yawa.
Dr. Abdulkarim Abbas ƙwararre ne kan sha'anin tafkin Chadin.
Yanzu ISWAP da ake magana ɗin nan, yanzu duk inda suke na bakin ruwan nan, bakin tafkin Chadin nan, Sakala, Balge, su Marte, duk gaba ɗaya sun suna mopping out nasu gaba ɗaya daga area nan. Amma mu yanzu nan, ai yanzu yadda ka san muna aljanna ma haka muke, gaba ɗaya wannan burbuɗin da ya rage da yake ISWAP da ake magana na kayan yakin su ma gaba ɗaya yanzu ma ba a hannunsu, duk sun kwace. Ka gane sun noman da aka yi bana ma ba taɓa irinsa ba, ba inda ba a zuwa kuma a mota. Yanzu daga nan za mu je har Chadi za mu tafi, har Kamaru za mu shiga, har Malbotere za mu tafi, mu tsallaka mu shiga Niger mu je Mali, mutane suna tafiya.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
A yau ne mabiya addinin Krista a fadin duniya ke gudanar da bikin Easter don tunawa da tashin Yesu Almasihu daga matattu bayan da aka gicciye shi kamar yadda suka yi imani. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aika mana da wannan rahoton daga birnin Maiduguri.
Irin wannan bukukuwa da yakan zo ne a kowane shekara, kuma akan kwashi kusan kwanaki hudu ana gudanar da irin wannan, kama daga ranar da aka gicciye shi har zuwa ranar da ya tashi cikin matattu don ya wanke masa dukkanin zunubinsu, kama yadda suka yi imani da hakan. Mabiya addinin Kristan da yakan gudanar da addu'o'i har da ma'azumi cikin wannan lokaci don tabbatar da cewa sun yi hamdallah Yesu Almasihu. Na ɗaya daga cikin shahararrun malamin Krista a jihar Borno, wanda kuma ya soma da mun bayanin bukukuwan wannan rana, kama abin da ke cewa
sunana Musano John Bogna Bakeni, a zaman mataimakin Bishop na Lardin Maiduguri, nina kuma secretary na Lardin Maiduguri. Easter wato Faska Hausance, Idi ne wanda iyalin Krista duniya baki daya sukan kiyaye kowane shekara, wanda muna tunani muna addu'a akan azaba da Isa Almasihu ya sha, amma fiye da kome tashinsa daga matattu da kuma nasara da yayi wanda ya maida mu ƴaƴan Allah. So shi yasa kowace shekara in wannan biki ko kuma Idi ta kewayo, mukan kiyaye wannan rana.
So kusan kowace shekara za ga ana Kristoci na bukukuwa, kamar akan ci abinci akai ziyara da sauransu, kamar me yasa akan yi irin wannan bukukuwa ne?
Eto, domin a nuna farin ciki da kuma alheri, a nuna shuɗanya da zumunci da kuma zamantakewa.
To ko me al'umma ke cewa ne game da bukukuwan wannan rana?
Sunana Julius Emmanuel.
Wannan lamarin lokaci ne shi za a amfani da shi don addu'a, ba kasar Najeriya ga kasar Najeriya kawai ba, har da kasar Ukraine da kuma Russia da dai abubuwan Najeriya, duniya gaba daya za a addu'a don saboda tashiwansa. In Allah tashiwansa zai nuna mana, zai kawo mana farci, kuma duk wannan abubuwan duk za su sauke in Allah ya yarda. Domin ka lura, dan ka je Najeriya zu kuta ko ina ta babare, ba abin da za mu yi illa addu'a. Kuma wannan shi Easter nan, Easter ne nuna mana mukai azumi, ranan azumi ne, ranan kyautatawa da kuma ranar sadaka ne. Kaga duk wannan kai kuma ka hada karo ki Allah, Allah zai ko ji ka zai ko ansa addu'anka. To ranar Easter shine ranar da zamu murna, domin rana ne da Isa Almasihu ya bar duniya, ya tashi ya bar duniya ya koma ga ubansa.
Sunana Inusa Salihu. Gaskiya mu mabiya addinin shi Kristanci da kuma mabiya addinin Annabi Isa, muna bege da wannan ranar ta Easter. Domin ranan abinda ya sa muna bege da shi, don saboda rana ne wanda ta nuna cewa duk mabiyan shi Annabi Isa, in yayi abubuwan da ya kamata tsakaninsa da Allah shi, shi ma yana da galaba akan mutuwa. Don saboda a duk irin yananin da ya shiga ciki, har aka gijiye shi, aka kashe shi, aka bizne shi, to ranan Talla Hadi shine ranan da ya tashi daga matattu, ya hau bisa sama, ya samu shi Ubangiji. So shi ya samu kowane shekara in ta zo, dole ne mu din mu nuna farin cikinmu da wannan rana.
Wasu al'umman Krista a jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan bukukuwa da ake yin ranar Easter. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Idan muka dawo nan Amurka, 'yan sanda sun kama wani da ake zargi da hannu a harin bindigar da aka kai a wani rukunin manyan kantina a babban birnin jihar South Carolina a jiya Asabar, lamarin da ya yi sanadiyar jikkata mutane 14. Shugaban 'yan sandan Colombiana W.H. Skip Holbrook ya ce Joanne M. Price, dan shekara 22, ɗaya daga cikin mutane uku da jami'an tsaro suka tsare tun farko a matsayin waɗanda ake zargi da harban, har yanzu yana hannun 'yan sanda, kuma ana sa ran za a tuhume shi da laifin mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba. Nan take dai ba a san ko Price yana da lauyan da zai kare shi ba. Mutane 14 ne suka jakkata a lokacin harban a birnin Colombiana, abinda Holbrook ya faɗa kenan a wata sanarwa a jiya Asabar. 'Yan shekara daga 15 zuwa 73 ne lamarin ya shafa. Holbrook ya ce ba a samu asarar rai ba, amma an harbi mutane 9, wasu su 5 kuma sun samu raunuka a lokacin da suka yi kokarin gudun tsira da rayukansu.
Da Maryam da karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto, inda za a ji cewa wasu shugabannin Kirista a kudu maso yammacin Najeriya sun yi kira ga gwamnati da ta tashi tsaye wajen inganta matakan tsaro a ƙasar a jawabinsu na Easter. Daga Ibadan ga Hassan Umar Tambuwal da rahoton.
A yayin da mabiya addinin Krista ke ta bukukuwan Easter da ibada a fadin duniya, limamman addinin Krista na ci gaba da kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kara daukar matakai don samar da tsaro ga Najeriya da 'yan Najeriya. Limamman addinan Kristan sun yi wannan kira ne a hudubar da suke yi wa mabiyansu albarkacin bukukuwan Easter a Ibadan. Babban rabaran Afolabi Olusola na Cocin Anglican Communion Ecolaba Ibadan ya ce wasu mutane a kasar nan tamu suna kashe mutane saboda kuɗi, wasu na kashe mutane saboda su samu mulki ko shugabanci. Wannan bai dace ba, kuma sabawa Ubangiji ne. Don haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta farka kara kaimi wajen samar da tsaro ga jama'a da yake huduba ga dimbin mabiya. Rabaran David Olagunju na Cocin Cathedral Okebola Ibadan ya ce ayiwa jama'a aiki ta hanyar basu tsaro.
The first and the most is selfless service.
Reverend David Olagunju ya ce abu na farko abinda ya kamata a yi ma jama'a shine ayyuka ba tare da wani mursisi ba. Ya ce a yi muna ayyuka. Isa Almasihu ya zo don yi wa jama'a ayyuka a duniya. Ya buƙaci shugabannin ƙasar Najeriya da kada su manta da jama'arsu, su basu tsaro domin samun salama da zaman lafiya a sassa daban-daban na Najeriya. Ya ce rashin yi wa jama'a ayyuka zai sanya mutane musamman matasa ga aikata ɗanyen aiki. Shiko Pastor Abraham Akinyode na Cocin Methodist Nigeria da ke unguwar Ekotodo Dugbe Ibadan ya ce tsaro shine babban abin da jama'ar Najeriya ke bukata a halin yanzu. Ya ce ba wata al'umma ko ƙasa da za ta zauna lafiya ba tare da tsaro ba. Ɗaya daga cikin mabiya a Cocin Methodist Nigeria ya ce Isa Almasihu ya mutu ne inda za mu samu salama a gobe lahira. Don haka ya kamata su ma shugabannin Najeriya su ba mu tsaro.
Die for us on the cross of Calvary so that we women may have eternal life.
Lokacin bukukuwan Easter dai sun jawo hankalin dimbin jama'a a fadin duniya tare da fatar kammala bukukuwan lamuyi lafiya. Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma ga shiri na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba.
Masauraro, sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shamsi Hamza Ibrahim na sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke yin duba kan duk wata tutuwa da suka shafi mu'amalin matasa da kafafen sada zumunta na yanar gizo. Madalla, to a yau za mu kammala ne cikin hirin da muka dauko tare da ƙwararriya kan harkar sadarwa a Najeriya da ke aiki da kamfanin sadarwa ta MTN a ƙasar, wato Malam Awul Abdullahi, da ke yi mana ƙarin haske game da abubuwan da ya kamata a yi da zarar an sace wa mutum waya da kuma illar da ke tattare da hakan. Malam, bismillah.
Tun ranar farko da ka sai waya, to kai bincike don yadda za ka iya sa mata security. Security na thumbprint ne na waye, in dai har ka daura wayar ka. Su masu yin waya sun yi ta idan mutum ya gwada da ƙarfi ya shiga wayan nan, sun yi shi in such a way da dole ba zai yi ba sai dai ya wake wayan gaba daya. Kaga dai at least asara za ta ragu. Ba wai an sace maka waya ba kuma an sace maka information ɗinka, a'a, asirinka yana nan, zai yi wake. Kuma sun yi shi in such a way da idan har ka sake siyan wata waya, duk waccan abubuwan da yake ciki a cikin waccan wayar, daman akwai abin da ake cewa wai cloud, ai seven nasha cloud, duk abin da yake ciki zai da maka wannan wayar tamfar kamar waccan, to kinga an rage asara. Masu wayar nan sun riga sun san da irin wannan masifu da yake faruwa, sai suka yi shi yadda idan akwai abin da ake cewa INI number, ma'ana ainihin equipment identification number din na wayar, wanda idan ka dauka su kansu masu wayar da suke, idan ka tura musu kamar irin su Apple, kamar irin su Samsung, suna blocking wayar gaba ɗaya, ba za ta taba zama abun mura ba. To yadda dai wasu barayin suke, saboda me san abin ka yafi ka dabara, idan suka je sai su barbaza wayar su hukunce ta kawai sai su amfani da fasi, saboda sun san mutane, wani zai zo a glass din shi ya fashe to za mu sayar maka, wani zai zo a wannan bangaren babu, to yanzu kusan haka su take, saboda sun gano wayar ba za ta muri musu da yadda suke tunani. Na farko. Na biyu, kai da kanka daga abin da ya kama Samsung zuwa iPhone da kanka, idan aka yi akwai setting inda za ka iya yi ka iya gano ainihin inda wayar take, to kaga ka taimaki ma police, saboda mai duk abin da ya zamanto wannan criminal case na sata, to ba case bane na ainihin su MTN ko Airtel ko Glo, case ne na ainihin police. Yawancin mutane kuskuren da suke yi kenan, in an sace musu waya sai su ce zan je in kai kara MTN.
To wasu irin ayyuka ko abu kamfanonin sadarwa irin naku ke iya yi wa mutum idan aka sace masa waya?
Abin da MTN ko Glo ko waye za su iya maka abu biyu. Na farko, ayi sauri a rufe maka layin kar a cutar da kai tashi. Na biyu kuma, ayi sauri idan kana da ainihin abubuwan da ya kamata a dawo maka da layin ka tun a lokacin sai a dawo maka da shi, kaga dai kai asara waya amma layi ya dawo. To a cikin wayar, masu yin waya da ake kiran su ainihin equipment producers, OEMs, suna ainihin baka damar da zaka iya gano waye ya dauki wayar ka. Har ma an kai ga za su baka damar kai da kanka zaka shiga wayar kai sai ka ce yanzu haka a wayata na riga na shiga na yi setting, idan yanzu haka aka sace min waya, sim card din da ka sa a cikin wayar shi zai turo min message da kanshi ya turo min number da aka sa min a wayata. To kinga da na kai ma police, su suna da ainihin na'urorin da suke tracking daga sim card har zuwa ita wayar din. Ita waya tracking dinta zai wahala, saboda mai kamar ainihin mota ce ba injin, ita din nan shine injin ɗinta. Ita waya kawai abin da su tura nan za su yi, idan ainihin ka aka gano za a iya rufe ainihin wayar da kanshi, duk an sa mata ainihin injin din ba zai aiki ba. Duk lokacin da aka sa mata sim card ba zai, amma sim card shi yake tona asirin inda waya take, so kinga wannan zai taimaka da an rufe sim card din. So kinga duk waɗannan hanyoyi ne da yake bi. Sannan mutane su gane cewa dawo da ainihin layin ka yana da ka'idodi, wanda kuma gwamnati ta taimaka wajen sa ka'idodin nan ne don a rinka kama bargurbi. So idan ka je da sai ka je kotu ka samu court affidavit, amma duk wannan an cire shi. Abin da kake bukata yanzu, kana bukatar ainihin ID number ka wannan national identification ID card da gwamnati ta ce ya kamata kowanne ɗan Najeriya ya yi to da kaji da an dauki number ka za mu sa muka sa zai fito mana da ainihin cewar tabbacin wannan naka ne kuma da an yi maka an da maka da shi shikenan ya zama daman naka ne gwamnati tana da information din nan mu ma muna da shi kin ga wannan hanya ne kuma muna yin shi cikin sauki idan ka je bai fi ainihin minti 5 minti 10 an yi an dawo maka da shi to idawo maka da ainihin wayarka ba matsala bane amma hanyoyin da zaka bi ka kiyaye kar ma a kai ga wannan shine babban abin da ya dace mu fara taimaka maka ta farkar da an yi sata mutum ya gudu ya je ko ba sai ma ka je ba zaka kira MTN muna da number 180 da ka kira ni ne wani an sace min layi yanzu na kai na aka sace waje kaza kaza kenan sai mu rufe layi dab to kaga mutum ba zan ba shi damar yayi amfani da sim card din ka ya cutar da kai ba ba zai iya kira da number ka ba ba zai iya komai ba to amma yana da fa ainihin wayarka idan ya cire sim card din yayar yana da ainihin information din ka yawanci mutane a cikin waya suke barin shi to dan haka yana da kyau mutane su sa ainihin matakan tsaro a cikin wayar ta kanta sai kuma su sa a cikin sim card a sha samu mutane suna ce mu su an sace musu waya amma su roki ma barayin a lokacin da Allah ka je ka ajiye mun sim card din a nan je kawai dauka wayar ka je kana barka da Allah so dan haka mutane ya kamata su kiyaye du'a hada karfi da karfi kuma akwai wani abu da su kansu yau da gobe idan NCC hankali sun ba da dama dole ne sai an hada kai gaba daya da su ainihin teleco operators din da su NCC a ba da dama cewa duk waya idan aka sace ta inda an yi reporting nata ko ta wajen su ko ta wajen abun nan za a iya rike ta to kin san wannan yana da dan nashi a duba fi da wani ma maybe likici za ku yi da shi kai wayar ka ne ya san yana da details ita zai iya kira ya ce wai shi ne aka sace da irin wannan kuma ba kaman sim card bane sim card mun san waye ne shi ya zo ya registration waya fa ba za mu san waye ne shi ba tunda ba zai zo registration ba ba wajen me yake siya ba
haka
kin ga wannan yana da wahalar gaske to hanyar lafiya a bita da shekara mafi alkhairi a tsara kayanka first of all kafin a je ko ina san ina za ka shiga da wayar ina za ka shiga da
da ƙarshe dai masu yin magana na cewa gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba da mugun rawa kun makin tashi to gabaki daya da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake kasancewa a shiri na gaba fi salam
to gaishe ki ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce daga Salamatu Haruna Daba da anti matar babba Haruna Bajoga. Suka ce kamar ce muka so mu azumi amma gashi har mun yi rabi. Allah ka amsa mana kuma ka sa mana daga cikin waɗanda za a yanta. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya da yalwar arziki da daidaituwar lamura a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya sako daga Alhaji Mai Gara Adamu sarkin yamman Bularan Gombe shi kuma Sani Muhammad Chindo unguwar Karofan Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya cewa yayi tabbas yan afuwa da majalisar kolin Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari ta yi wa tsohon gwamnan jihar Plateau Joshua Dare da tsohon gwamnan jihar Taraba Jole Inyami hakan yayi daidai domin Allah yana son mai yafiya daga nan kuma sai sakon babba Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers yace muna kira ga shugaba Buhari da cewa ya sa a saki daukacin fursunonin da suke tsara a gidajen yaran kasar nan mabambanta kamar yadda ya sa aka saki wasu tsofaffin gwamnoni da aka kama su da laifin wawara dukiyar al'umma
to yanzu kuma bari a saurari falalar azumi albarkacin watan Ramadan
to bismillahirrahmanirrahim sunana Dr. Muhammad Kabir Adam daya daga cikin limaman babban masallacin Juma'a na ƙasa dake Abuja to karan farko tukuna shi azumin kwaya daya tal da mutun zai na rana daya manzo sallallahu alaihi wasallam yace mana Allah zai wato duk wanda ya azumin rana daya saboda Allah Allah madaukakin sarki zai nesa fuskar wannan mutun daga wutar jahannama na tsawon tafiyar shekara 70 wanda tafe shekara 70 din nan daga nan Abuja inda mutun yake har ya je China daga China ya wuce Japan ya wuce America ya dawo Abuja ba zai kai shekara 70 ba kenan ashe za a nisanta mutum tsakaninsa da wuta fiye da gabar da yamma. Nisan to ina ga idan ya samu azumin wata guda na Ramadana kaga 71 har sau 30 kenan. Kaga ana magana shekara 2001 kenan. Azumin wata Ramadana idan mutum yayi Allah zai nisan tashi da wutar jahannama na tafiyar shekara 2001. To idan Allah ba shi ikon yin shekara 1 2 3 har ya kai 10 kofi ai kaga nisan zai kai sai a ci shikenan shi daga nan wuta har abada sai dai ya ganta a talabijin. Dan haka wato matsayin shi azumin kenan. Dan haka kasancewar azumi dama can asalinsa wato godiya ce muke yi wa Allah madaukakin sarki saboda Qur'ani da ya saukar a cikin watan. Kamar yadda Allah ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran, wato watan nan na ramadana wanda shine watan da Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani, shi kuma alqur'anin ya zama shiriya ga mutane. To dan haka mataki na farko da mutum zai yi shine yayi azumin tsakaninsa da Allah, ya guji duk irin abubuwan da ke bata azumin. Akwai abubuwan da kuma suke rage ladan azumin ba su bata shi, duk ya guje su. Wato kamar yin batsa, maganar batsa, surutai na zage-zage, yi da wani da sauransu, duk waɗannan sai mutum ya guje su.
To da fatan an amfana da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice.
A yau Lahadi dakarun Rasha sun jira su ga ko sojojin Ukraine da ke cikin birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa da aka yi wa ƙawanya za su mika makamansu. Babu wata alamar amincewa da tayin daga sojojin Ukraine da ke cikin kamfanin Azovstal na sarrafa karahuna, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters sa'o'i bayan wa'adin da aka ba sojojin. A jawabinsa na daren jiya Asabar, shugaba Volodymyr Zelensky ya ce halin da ake ciki a Mariupol ya yi muni sosai. Ya kara da cewa wannan rashin imani ne da gangan Rasha ke kokarin hallaka duk mazauna birnin Mariupol. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya shaida gwajin harba wani sabon makaman nukiliya a cewar kafofin yada labaran kasar a yau Lahadi. Wannan shine gwajin harba makaman na tsokana na baya-baya da Pyongyang ta yi. Jaridar Radong Sinmun ta gwamnatin kasar ta wallafa hotuna abin da ya yi kama da makami mai cin gajeren zango da ke fitowa daga wata mota da aka ajiye a bakin teku, yayin da Kim ke kallo ga dukkan alama daga wata motar da aka ajiye a kusa. Makamin yana da matukar mahimmanci wajen inganta karfin wutar harba manyan makaman artillery masu cin dogon zango da kuma karfafa tasirin ayyukan nukiliyar Koriya ta Arewa, a cewar rahoton. A yau ne mabiya addinin Krista a fadin duniya ke gudanar da bikin Easter don tunawa da tashin Yesu Almasihu daga matattu bayan da aka gice shi kamar yadda suka yi imani. A nan Amurka kuwa, 'yan sanda sun kama wani da ake zargi da hannu a harin bandagar da aka kai a wani rukunin manyan kantuna a babban birnin jihar South Carolina a jiya Asabar, lamarin da ya yi sanadiyar jikkata mutane 14.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau kwata-kwata, sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Linus Sahilu wanda shi kuma ya hada, sai kuma injiniyan mu Al Santos. Ni Ibrahim Kalmusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalamu.